الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 2 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 3 ga watan 1 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am
ana wata gidan da ya ma'ana addini da sifa
tambaya wai dangane da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace addinun nasiha wannan daidai yake da hadisin sa wanda yake cewa addu'a'u huwa al-ibada da hadisin da yake cewa al-hajju arafa da yace addinun nasiha ma'ana gargadi kace kwata-kwata shine addini saboda matukar muhimmancin sa a cikin karantarwa ta addini idan aka ce an-nasiha abinda ake nihi da nasiha shine malamai suka ce iradatul khairi lil mursuhila nufatar duk wani alkhairi na duniya da lahira game da wanda ake nihin magargadi domin ita nasiha ta kunshi abu biyu in ma ayi kokarin baka karfin gwiwa a zaburar da kai akan wani aiki wanda in ka aikata amfaninsa zai dawo kanka in ma a rayuwa ta duniya ko a makoma lahira ko kuma nasiha ta kunshi hani a gargade ka a nuna maka wani abu wanda bai dace ba wanda ya zama wajibi ka nisance shi in kana so ka zauna lafiya abinda zai iya janyo maka matsaloli a rayuwarka ta duniya ko a makoma lahira an gane ko dan haka da yace addinun nasiha gargadi kace kwata-kwata shine addini kamar yanda yace alhajju arafa sayuwa arafa kace kwata-kwata ita ce haji domin duk wanda bai tsaya a arafa ba shi da haji addu'a'u huwa al-ibada kace addu'a gaba ɗaya ita ce ibada an gane ko hadisin da yace addu'a'u mukhul ibada addu'a ita ce bargon ibada mai inganta ba iya abin da ya inganta addu'a'u huwa al-ibada karin fa'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan kalima sai da ya maimaita ta su uku yana cewa addinun nasiha addinun nasiha addinun nasiha sahabbai suka ce liman ya rasulullah ga wane ne addini ke zamantowa nasiha sai ya ce lillahi ya ce ga Allah mahaliccin kowa da komai ta yaya za mu ba ubangijinmu nasiha ma ubangiji subhanahu wata'ala nasiha abu na farko shine mu yi imani game da samuwar shi ubangiji ne wanda yake saman me wanda ya samar kowa da komai sannan mu yi imani da rububiyyar shi shi ya halicci kowa da komai shike kashewa shike rayawa shike azurtawa shike talautawa shike janyo amfani shike ije cuta shike saukar da ruwa daga cikin gizagizai shike fitar da tsirrai daga cikin ƙasa kuma shine zai tada alkiyama ya sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya sannan mu yi imani da uluhiyarsa ma'ana duk wani abu mai sunan ibada ba wanda ya cancanta a sarrafa masa face mahaliccin sammai da ƙasa. An gane gaba ɗaya duk wani abu mai sunan ibada mu kadaita Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala da shi. Sannan kuma mu yi imani da wato sunayensa da sifofinsa waɗanda suke cikakku. Sannan kuma da ƙoƙarin biyar dokokinsa sau da ƙafa abinda ya ce mu yi abinda ya ce mu dena. In mun yi haka mun yi nasiha ga Ubangijinmu. An gane ku. Amma tare da cewa Ubangiji ta'ala mawadaci ne game da nasihar mai nasiha. Koma can cikin suratul Tauba Ubangiji ta'ala yake cewa laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Ash-shahid idza nasahu lillahi wa rasuli wali rasuli, idan suka yi gargadi ga Allah suka yi gargadi ga manzansa. An gane gargadi ga Ubangiji ta'ala shine biyar dokokinsa, shine yace lillahi sai yace wali rasulihi. Haka nan yin gargadi ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam shine mu gasgata shi a matsayin manzo. Duk abin da ya faɗa na labarai da abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo gaba dole mu gasgata shi. Sannan kuma mu yi kokarin biyar shi sau da kafa akan abin da ya zo mana da shi na karantarwar addini. Sannan mu yi kokarin ba shi kariya, mu ba kuma sunnar shi kariya ba dare ba rana. Sannan kuma sai ce wali kitabihi, mu yi nasiha ga littafin Allah shine mu gasgata Alkur'ani cewa littafi ne na musamman wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo manzansa da shi. Sannan kuma mu yi kokarin bin dokokin abin da yake cikin sa. Sannan sai ce wali a'immatul muslimina, sannan kuma mu yi nasiha ga shuwagabanni na musulmi. Nasiha ga shuwagabanni waɗanda suke na musulmi, idan sun yi abin da bai dace ba mu tarar da su, mu musu gargadi, mu nuna musu rashin dacewa. Sannan kuma duk wani abin da aka tsara aka dora na dokoki in dai ba su ci karo da addini ba, yana daga nasiha ga shuwagabanni shine mutum ya kiyaye wannan dokoki. Sannan kuma duk abubuwan da aka dora ma jama'a na haƙoƙi wanda ba na hanyar zalunci ba, to iya abin da yake kanmu mu yi kokari mu bada wannan haƙƙi. In mun yi haka mun yi nasiha ga shuwagabanni. Sannan kuma duk lokacin da muka ga wani abu na ta'addanci yana yaduwa, to mu yi kokarin ba shuwagabanni labari su dau matakin yanda za a tushe wannan kafa ta banna. In mun yi haka mun yi nasiha ga shuwagabannin musulmi. An gane ko? Sannan kuma yana daga nasiha ga shuwagabannin musulmi kar mu yi fito na fito da su ko da suna zaluntar mu. Duk abin da suka tauye na haƙƙin mu baya halatta mu yi fito na fito da su, dole mu yi biyayya. Iya abin da yake kanmu mu roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala haƙƙin wanda ya markaye Ubangiji ta'ala ya kwato mana. Abin da yake kanmu wanda aka dora mana na haƙuƙuwa kuma mu yi kokari mu bada. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai yace ko da shuwagabanni sun nuna wato haɗama da handama akan ku, sun keɓanta da dukiyar al'umma, sun maida tasu ce daga su sai ɗiyansu sai matansu, manzo Allah yace kar ku yi fito na fito da su. Iya abin da yake kanku ku roƙi Allah ya kwato muku haƙƙinku. An gane ku? Amma abin da yake kanku na haƙuƙuwa da aka dora ku kuma ku yi ƙoƙari ku bada. Don haka karka cewa na ya lalace to ni ma bari in yi abin da naga dama, tunda su ma ai na sama da ni ba sa aiki kamar yadda ya kamata. Kai iya abin da yake kanka kai ƙoƙari ka bada. Sannan sai ya ce wa ummatihim, daga magarin jama'a. Duk wani ɗan uwa musulmi wanda yake buƙatar nasiha haƙƙi ne akan ka kai masa gargaɗi. Kamar yadda Jarir ibn Abdullahi al-Bashir Allah ya kara masa yadda ke cewa baya atu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ikamis salati wa ita'iz zakati wa nushi li kulli muslim, yace na kulle yarjejeniya tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bisa cewa zan tsiyi da salloli na lokaci biyar, sannan kuma zan bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, kuma zan yi gargadi ga dukkan musulmi. An gane ko? Don haka dai a takaice lafazin addinin nasiha wato ka ce nasiha kwata-kwata ita ce addini, ma'ana kamar ya ce nasiha gaba ɗaya ita ce addini. An gane ko? Kamar babu wani abu saboda matukar muhimmancinta a cikin addini. Na me yake cewa? Wanne?
Thank you.
karin bayani zai zo akan shi kafin darasi ne. Na'am. A sa kamar mi? Wani sadi yanda kamfanonin waya suke yi suna cewa ka sa jikka guda a baka jikka biyu, ko ka sa jikka biyar a baka jikka goma. Shin wannan abinda aka dora maka riba ce ko ba riba ba ce ba? Shine kake tambaya? Wannan ba riba ba ce, gyara ne wanda mai kaya yake ma abokin ciniki, kyautatawa ce. Misali yanzu ni ne nazo na kasa kaya, duk wannan littafi misali kowane daya abinda nake saida shi jikka biyar, idan ka zo ka saya zan iya daukan guda biyu in baka wannan ɗaya da na baka, gyara ne na maka dan gobe ka dawo. Don haka idan na baka ya halatta ka saida abinda na kara maka ko asali. Don haka idan ka sanya jikka biyar aka baka jikka goma, ya halatta wannan kredi na jikka biyar ko nawa ka saida shi hakkin ka ne, kai amfani da gyaran da aka maka. An gane ko? Ka tafi sayan wani abu sai aka baka guda biyu, to zaka iya daukan wanda kaga dama daga ciki kai amfani da shi, sauran kuma ka sayar da shi. Don haka wannan ba nau'i bane wanda yake na riba, nau'i ne na jan hankali game da abokan ciniki, wanda irin wannan ya shahara a wajen masu sayar da goro, wanda in ka je ka saya sai an baka kusan rabin abin da ka saya a da, amma ba mu san maga yanzu. Na'am. Wai idan ka zo gaisuwa ta mutuwa, in aka ce gaisuwa abinda ake nihin mutumin da aka masa mutuwa a je a gaida shi, wanda in a shar'ance abinda ake kiranta ta'aziyya, at-ta'aziyya, in aka ce at-ta'aziyya shine at-tasbir, wato ba da hakuri kenan. Kamar yadda wani mawaki yake cewa fa azzaitu nafsi hina banu bi jasrati zamulin kabuniyani al-yahudi khaifaki. Abinda ake nihi da ta'aziyya mutumin da aka masa rasuwa, ka je ka same shi ka gabatar masa da wasu kalimomi waɗanda za su lallashe shi ya kwantar da hankalinsa, ya ɗau haƙuri ya jimre, ya nemi sakamakon lada na Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan musiba da Allah ya dora masa. An gane ko? Ka nuna masa mutuwa abu ce wanda Allah ya kaddara, kowa baya wuce lokacinsa, ko da rashin lafiya ko ba rashin lafiya in lokaci ya yi dole a tafi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da diyarsa dan ta ba shi da lafiya ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo dan ta ba shi da lafiya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya tura dan aiken ya ce koma ka ce mata ta dau haƙuri ta nemi sakamakon lada akan musibar da Allah ya jarrabe ta na rashin lafiyar dan. Dan aiki da ya dawo ta ƙara maida shi ta nace cewa dole sai mahaifin nata ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi da wasu sahabbai irin su Sa'd ibn Ubada, irin su Mu'az ibn Jabal, wasu ƴan jama'a a bayansa manzon Allah ya je gidanta. Lokacin da ya isa aka ɗauko jinjiri yaro aka miƙa masa, yaro yana fitar rai, Manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya dora shi akan cinyarsa. Zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ringa bugawa, ta ringa bugawa, ta ringa bugawa, take yanki hawaye sai ya zubo, manzon Allah ya ringa zubar da hawaye. Sa'd ibn Ubada sai yake cewa mi zan gani ya Rasulullahi, wannan ko menene? Domin ya ga sabanin abin da ya sani. Manzon Allah sai yake cewa hadhihi rahma ja'alaha Allahu fi qulubi man sha'a min ibadi wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi rahma. Wannan zubar da hawaye da niki, manzon Allah ya ce jin kai ne da tausayi wanda Allah ke kimsa shi a zuciyar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Domin wanda yake tausayi shi kadai ne Allah zai ji kai, duk wanda baya jin kan jama'a Ubangiji ta'ala ba zai ji kansa ba. dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin kuka na zubar da hawaye ba laifi bane ba, kuma haka ake bukatar ya zamanto mutum yana da tausayi a rayuwarsa. Dangi kasar zuciya abun zargi ne. Ubangiji ta'ala yake cewa a can cikin suratul hadid, ubangiji ta'ala yake cewa wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu, ko kuma kafin haka yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa qala alayhim al-amru fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Ke kasar zuciya sifa ce daga cikin sifofin yahudu, kamar yadda Allah ya ambata a nan da yadda ya ambata a cikin suratul baqara, thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. A gane ko menene ya kai mu wannan bayanin da akan wace tambaya ce yawa kan ta'aziyya? To a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta'aziyyar da ya aika mata shine sai yake ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, sai yace fantasbir wa tahtasib, yace ce mata inna lillahi ma akhadha, duk abinda Allah ya karba nashi ne, mallakar shi ne, wa lahu ma a'ta, kuma abinda ya dauka ya ba bayan shi shima nashi ne, aro ne ya baka, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, kuma dukkan komai a wajen Allah yana da lokaci kayyadadde wanda bai isa bai ketare wannan lokaci, don haka ta dau hakuri ta nemi ladan musibar da ta same ta a wajen Ubangiji subhanahu wataala. To haka ake bukatar mutumin da aka masa mutuwa ai masa kalimomi waɗanda za su kwantar da hankalinsa, ba laifi akan iya hadawa da addu'a, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama, Allah ya sanya aljanna ce makomarsa, Allah ya fada da kabarinsa, Allah ya haskaka kabarinsa, Allah ya kare shi dangane da azaba ta kabari da azaba ta wuta. Idan kai haka addu'a ta gare, an gane ko? Kuma ba laifi kana iya daga hannu kai addu'ar cewa Allah ya gafarta masa, amma ba a ce ba ta'aziyya in kaje dole ne sai ka daga hannu kai addu'a. Wannan kalimomi da muke amfani da su kadai wannan ta'aziyya ce. Don haka abinda malamai suka ce akwai ma rashin adalci game da ta'aziyya na mutumin da in yaje ta'aziyya ba zai yi kokarin amfani da kalimomin da zai kwantar da hankalin mamaci. Abinda ake bukata ka janyo ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka hada shi da su waɗanda za su kai shi zuwa daukan hakuri akan musibar da ta same shi. Wannan shine ake kira da ta'aziyya. An gane ku? Ko wanda yake musulmi in dan uwan shi, duk da cewa musulmi in dan uwan shi har ne ya mutu ba maganar ai masa ta'aziyya, domin babu dalilin da ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Aliyu ta'aziyya lokacin da mahaifinsa ya mutu a wani Abu Talib. Kwarai babu dalili, don haka ba a ma musulmi ta'aziyyar dan uwan shi har ne ya mutu, duk da cewa wasu malamai suke cewa ana iya masa, amma ta'aziyyar ba za a masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin kitabul hajj, mun tsaya karshen babi na, ba kitabul hajj ba kitabul umra, mun tsaya karshen babi na 12, shine baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, abin da ya dace mutum ya faɗa lokacin da ya dawo daga hajji ko umra ko daga yaki, kamar yadda malam ya gina baban akan haka. Shine anan sai yake cewa ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala min ghazwin aw hajjin aw umra, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dawo, lafazin qafala an ciro shi ne daga al-quful, idan aka ce al-quful shine ar-ruju'u min as-safar, dawowa daga bulaguro, don haka ayarin da yake kan hanyar dawowa daga bulaguro abinda ake kiran shi kafila, kafila an gane ko, masu dawowa daga bulaguro kenan. Shine yace kana idza afala, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya dawo min ghazwi, wato daga yaki aw hajjin ko hajji aw umratin ko umra, yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi thalathata kabirat, duk wani tudu idan manzon Allah ya hayo to yana yin kabbara su, sai ya ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma yaqulu, sannan sai yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakankanin su. Wahdahu, shi kadai yake a cikin zatin sa, haka nan a cikin sifofin sa, haka nan a cikin ayyukan sa. La sharika la, ba shi da abokin tarayya a cikin samai ko a cikin kasai. Lahul mulk, mallakar kowa da kowa nashi ne. Walahul hamdu, kuma shi ya cancanci yabo da godiya a cikin sama ko a cikin ƙasa ko a duniya ko a lahira. Wa huwa, shi Ubangiji ta'ala, ala kulli shay'in, akan dukkan komai kadirun, mai iko ne, babu abin da yake gagararsa. Ayibuna, azan Allah sai ya ce ayibuna, wato mun dawo daga tafiyarmu lafiya kalau. Ta'ibuna, kuma muna masu komawa ga Ubangijinmu, wato da yi masa biyayya. Abiduna, muna masu bauta ma Ubangijinmu shi kadai, ba ma sanya masa kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa. Sajiduna, ga Ubangijinmu muke sujada, ba ga kowa ba. Li rabbina hamiduna, kuma ga Ubangijinmu kadai muke yabo, ba ga wani ba, saboda shi ya cancanci yabo. Duk abin da yake tare da mu na ni'ima, na ni'imomi, mun same su ne ta hanya daya daya, shine ta wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yake da mu, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Duk abin da yake tare da ku na ni'imomi, to daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kuka same shi. Dan haka anan yace li rabbina hamiduna, ga Ubangijinmu shi kadai muke yabo, muke godiya, ba ga wani ba, saboda shi ya cancanci yabo. Sai yace sadaqallahu wa'ada, Ubangiji ta'ala ya gasgata alƙawarinsa na taimaka ma manzansa Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wato isar da wannan addini kowane shashi daga cikin sassanin duniya. Sadaqallahu wa'ada, Ubangiji ta'ala ya gasgata alƙawarinsa. Shine yace huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal mushrikun. Sai yace wa nasara 'abdahu, Ubangiji ta'ala ya taimaka ma bawansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya karya abokan gabarsa, kamar yanda yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahullah. In har ba ku taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to tabbas Ubangijin da ya turo shi ya taimaka masa. Sai yace wa hazama al-ahzaba wahada, Ubangiji ta'ala shi kadai ya karye jama'u waɗanda suke na arna, wanda suka zo suka zagaye birnin Madina tare da haɗin gwiwa na Yahudu, domin fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa daga birnin Madina. Akai kwana da kwanuka, take yake Ubangiji ta'ala ya turo wata runduna ta musamman, wanda da kafin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun shiga cikin damuwa, wanda wannan shine ake ce masa gazwatul khandaq, wanda akai rami aka zagaye birnin Madina. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci yake neman shawarar sahabbai irin su Sa'ad ibn Mu'adh, wanda shugaba ne daga cikin kabilun Madina guda biyu. Manzon Allah ya ce, ya Sa'ad, ya ce abinda nake gani jama'ar nan musasanta da su musulhunta, mu dau wani kaso daga cikin abinda muke nomawa a nan na dabino a nan birnin Madina, mu ba su tafi su shafa mana lafiya. Sa'ad ya ce, ya Rasulullah, Allah ne ya umarce ka da haka, ko kuma ra'ayinmu ne da shawararmu kake nema saboda maslahar kanmu? Manzo Allah ya ce, a'a, ra'ayina ne da shawarata, ba Allah bane bai ce ai haka. Sa'ad ya ce, ya Rasulullah, ai waɗannan jama'a ana zaune lafiya ma, ba ma daukan daidai da dabino ɗaya mu ba su, sai dai in ba kunta ne mutum ya kawo mana ko kuma kuɗi ya ɗauka ya ba mu. Yace dan haka tsakaninmu da su sai takobi. To ana cikin irin wannan yanayi, kwana da kwanuka, Ubangiji ta'ala ya turo wata runduna wadda basu san da ita ba. An gane ko, shine Allah ya turo wata iska, wata guguwa, gaba ɗayan ɗakunan da suka kafa guguwa ta tafi da su, ya zamanto mutum baya ganin gabansa, kura duk ta bade idan, sannan kuma ta bushe, wato makogoro. Suka rasa yanda za su yi, su Abu Sufyan da kansu suka ringa bada shawara, in ku ba za ku koma gida ba mun kama hanya. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. ko kuma ya ayyuhal ladina amanu zukuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wajnudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhununa billahi dhununa kamar yadda Allah ya kisanta mana a cikin suratul ahzab to shine anan yace wa hazama al ahzab wa hada ubangiji ta'ala shi kadai wato ya kariye waɗannan jama'u na kafirai wannan addu'a kamar yadda dan uwa yayi tambaya bata ke banta ba cewa sai idan mutun ya dawo daga haji ko umra ko yaki zai yi ta duk wani bulaguro idan ka kana kan hanyar dawowa duk tudu in ka hayo wannan addu'a ake bukata kai kabbara uku sannan ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir an gane lokacin da ka iso ka hango garin ku sai ka ce ayibuna ta'ibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda wannan ita ce addu'ar da aka karantar da mu ta dawowa daga tafiya قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب استقبال الحج القادمين والثلاثة على الدابة قال حدثنا معل بن أسد هو الأمي البصري قال حدثنا يزيد بن زري هو العيشي قال حدثنا خالد هو بن بهران الحذاء عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin taryu alhazzai lokacin da suke dawowa gida an gane ko duk da cewa hadisin da malam ya shigo da shi a baban zahirinsa abin da yake nunawa lokacin da alhazzai suka isa birnin Makka to ya dace jama'ar Makka su tarye su su nuna musu so da kauna amma tare da cewa babu cin karo da juna lokacin da ya tafi a tarye shi lokacin da ya dawo gida iyalinsa su tarye shi an gane domin duka sun yi dace a bangaren ma'ana babu wani bambanci shine yace istiqbalil hajjil qadimi lafazin alhajj lafazi ne wanda yake mufrad amma ana amfani da shi akan jami'i duk da cewa in jami'in alhajji shine kace hujjaj an gane ko a ce hujjaj to dan haka shi mutun lokacin da yake cikin aikin haji a lokacin nan ne ya cancanci wannan lakabi amma da zaran ya gama aikin haji to wannan lakabi ya gushi ba wata riga bace ba wanda zaka zauna da ita kullun in har ba a ce maka alhaji ba ko ba a ce miki hajiya ka ringa cika kana batsewa kana ganin cewa kamar ma ba a mutunta ka ba don haka ma malamai suka ce bid'a ce ta mutanen yamma musamman mutanen magharib kenan mutanen Morocco da Tunis da Jazair wannan bulbudin abin da yake tare da su shine ya shigo mana nan amma a cikin Laraba ya zaka ji an ce wani alhaji in ba Larabawan yamma ba to dan haka lakabi ne in kana cikin haji sai a ce maka alhaji in ka gama haji shikenan lakabin alhaji ya sauka in kana cikin umra a ce maka mutawir in ka gama kuma shikenan yanzu misali ma'aikacin gwamnati idan yana lokacin da yake aiki za a ce masa ma'aikaci ko in ya gama aiki ma ana ce masa ma'aikaci ko lokacin da yake dalibi kafin ya kama aiki ana ce masa ma'aikaci ba a ce masa ma'aikaci da zaran ya gama aikin gwamnati ya yi ritaya kenan sunan ma'aikaci ya sauka daga kanshi to shine yake cewa babe ne wanda yake bayani dangane da mustahabbancin taryu alhazzai lokacin da wato suka dawo gida kenan suna kan hanyar dawowa gida a fita a tarye su haka ma da yake ne sai yace wa salafati ala dabba da halaccin mutum uku su hawo dabba imma raƙumi ko doki ko jaki mutum uku ba da yafi sukan iya hawa an gane ko amma ko wannan ba yana nuna cewa mustahabi ne mutum uku su hau dabba a'a gaba ta farko ita ce take nuna mustahabbancin karyo alhazzai lokacin da suke dawowa amma gaba ta biyu abinda take nuni halaccin mutum uku su hau dabba in har dabbar tana da karfi tana da kokari ba laifi in za ta iya daukan sama da mutum uku ma ana iya dora mata amma haramun ne duk abinda zai zamanto akwai tsanantawa akan dabba a aikata game da ita haramun ne an gane ko to shine anan mallan ya shigo domin musulunci shi ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa in kana da dabba ta ka bayya halatta ka dora mata abinda ya wuce karfinta in ma ka rike dabba baka iya ciyar da ita baka iya shayar da ita shari'a ta musulunci ta ba alƙali damar akai wannan dabbobi kasuwa a saida a zo a sa a baka kudin ka ka sa da jiho ka san yanda za ka yi da su shine yace mallan ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya isa birnin Makka istaqbalathu ugailamatu bani Abdul Muttalib wato ɗan kankanan yara na Banu Abdul Muttalib wato sai suka taryo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lafazin ugailama tasgir ne na gilma lafazin gilma jam'i ne wanda yake na killa jam'i ne na gulam in aka ce gulam yaro dai kenan idan aka ce gilma kankanan yara ko gailama ɗan kankanan yara kenan shine yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Makka istaqbalathu ugailamatu bani Abdul Muttalib ɗan kankanan yara na kabilar Banu Abdul Muttalib dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka taryo shi me za a yi fahama la wahidan baina yadayhi raƙumin da manzon Allah yake kai sai ya dauki yaro ɗaya sai ya dora a gaban sa wa akhara khalfa ɗayan kuma ya goya shi a bayan shi wanda wannan gaba ta farko tarye da suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karka fahimci cewa ya takaita ga yara hatta da manya ana buƙatar su taryo duk wani mutum wanda yake mai daraja saboda shi tarye yana nuna akwai so da kauna tare da kai game da mutumin da ka taryo shi kuma mumini a kullum ana buƙatar ya gabatar ma dan uwansa mumini abinda zai faranta masa rai domin wannan abinda zaka gabatar masa zai ƙara danƙon zumunci da soyayya da kauna da ƴan uwantaka ta musulunci tsakaninku na haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taryo shi ake amma yara sabon su ne ko yau a al'ada ma ba karantarwa ta addini ba ya mutun daga an yi ba ko yara suke taryo shi to dan haka manya ana buƙatar su taryo ba ko in sai dan haka su mutanen kankanan yara mutanen Makka suka taryo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ƴaƴan Banu Abdul Muttalib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dau yaro din sai ya dora a gaban sa ɗayan kuma sai ya dora a bayan sa wannan na nuna mana irin kyawawan halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaskanta kai irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kyamar yaro a kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da kankanan yara yaya za a iya faranta musu rai wanda dalilai sun wuce a lissafa a dazu wannan akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Al-Aqra ibn Habis At-Tamimi Allah ya kara masa yadda dama mazaunin kauye ne shugaba ne daga cikin kabilu na Larabawa da ya zo Madina ya tarar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna sumbantar kankanan yaran su sai mutum ya dauki ɗansa sai ya sumbance shi abin sai ya bashi mamaki ya daure masa kai ya ce yanzu ku sumbantar ƴaƴanku kuke suka ce kwarai ya ce wallahi ni ko a yau ina da ƴaƴa sama da goma ɗaya daga cikinsu ban taɓa sumbanta ba manzo Allah sai ya ce da shi a wa amliku an kana Allahu naza'a min qulubikum rahma manzo Allah ya ce ina iya mallaka muku tausayi bayan Allah ya zare shi daga cikin zukatanku wanda ka dauki danka ka sumbance shi nau'i ne wanda yake na tausayi, karantarwa ce ta addini. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matuka a wajen kaskanta kai, baya kyamar yara. Haka aka kawo jikan shi Al-Hasan ko kuma Husaini, kamar yadda yake cikin riwaya, maza Allah ya dauke shi ya rungume shi, yaro sai ya masa bawali, in kai ne yaro ya maka bawali gauga za ka yi ka maida shi ka ajiye shi. Daga nan sai an yi sati ko kwana goma goma daukan shi ma, in ma za ka dauke shi sai ka ce kai in je yi min kaza. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa bawali, maza Allah sai ya dan goge, sai wato khadiminsa ya dauko ruwa sai ya ringa ya dauri gadda nihin ya wanke. Maza Allah ya ce a yake cewa innama yurashu min bawlil gulam, yake cewa innama yughsalu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil gulam au kama qala. Yaro karami in yayi bawali, yaron da bai fara cin abinci, maza Allah ya ce yayyafi ake da ka dan yayye ruwa ya wadatu ba sai an wanke ba. Idan yarinya karama ce ta yi bawali ko da bata fara shan nono ba, ita ce dole sai an wanke. Kuma haka diyar shi Umama, wannan jikanya shi Umama, maza Allah sallallahu alaihi wasallama an tada ikamar sallah, maza Allah da ya wuce gaba sai ya dauke ta sai ya rungume ta, ya yi karatu ya gama, maza Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi ruku'u ya ajiye ta, ya duka ya yi ruku'u, da ya gama ruku'u ya ji ya yi sujada, da ya yi sujada da zai tashi tsaye ya meke, maza Allah ya sake daukan ta har sai da a gama sallah da ita. To dan haka anan shine yace fahama da wahidal baina yadayhi, maza Allah ya dauki daya a gaban sa sannan ya dauye goye daya a baya. Kuma haka Mahmud ibn Rabi, Allah ya kara masa yadda yake cewa ina yaro karami, maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanmu ya kawo mana ziyara, maza Allah ya sanya aka janyo ruwa daga cikin rijiya a guga, maza Allah sai ya kumsa, da ya kumsa ruwan maza Allah sai ya furza mu a fuska, yace wallahi ina tuna da wannan lokaci ban manta ba. A wannan lokaci ko yana dan shekara 4 shi Mahmud ibn Rabi. Wannan hadisi shine malaman hadisi suka kafa hujja da shi, suka ce yaro in ya kai shekara 4 ba laifi, akan iya zuwa da shi majalisin hadisi ya je ya ringa daukan hadisai na maza Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu suka ce a sai in ya bambanta tsakanin jaki da saniya, wasu suka ce sai ya kai shekara 10, wasu suka ce sai ya kai haka. Duka dai babu wani dalili, in yaro ya waye ya fahimci abubuwa zai iya bambanta tsakanin abubuwa, to ya halatta a kai shi makaranta ya je ya zauna ya dauka karatu. A takaice dai wannan hadisi da malam ya shigo da shi iya abinda yake nuna mana mustahabi ne alhazzai a tarihis lokacin da suka isa birnin Makka, don haka hukumar Saudiya kuma tana da aiki akan haka, tana taryan alhazzai kwarai, tana kokarin taryan alhazzai, haƙƙi ne nasu a kai su. Sannan kuma lokacin da alhaji ya dawo gida an so jama'ar sa dangin shi su tashi, musamman iyalin shi su je su taryo shi, saboda wannan zai ƙara sanya farin ciki da murna a cikin zuciyarsa. Babu ruqudumi bil gada. Qala haddathana Ahmad ibn al-Hajjaj huwa al-Bakri, qala haddathana Anas ibn Iyab huwa al-Laythi, an Ubaydillah huwa ibn Umar al-Umari, an-Nafi huwa mawla ibn Umar, an ibn Umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببدن الوادي وبات حتى يصبح. وتوانا بابيني ونكي بياني كمدى أبندي زودك منزان الله صلى الله عليه وسلم تشوامي بلابرو أنا بكاتر يقباتو ma iyalin sa, wato a lokaci wanda yake na jijjihi, ka zo da jijjihi, ma'ana lokacin hantsi kenan. Duk da cewa in aka ce algada daga ketowa alfijir zuwa hudowar rana shine ake nihi da algada, amma anan abinda ake nihi har zuwa hudowar rana ta daukaka, da safi kenan ake buƙatar mai gulaguro ya dawo ga iyalin sa. Kamar yadda malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza kharaja ila makka, idan ya fita zuwa birnin Makka, yusalli fi masjidish shajara, manzon Allah yana sallah a wani masallaci da ake kiran shi Masjidus Shajara tsakanin wannan masallaci da birnin Madina a da tafiyar mil 6 ne amma yau yana cikin birnin Madina an gane kuttanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bi sai ya isa nan wato yayi sallah wa idza raja'a idan kwa ya dawo daga Makka sallabi zil hulaifa manzon Allah sai ya yada zango a wurin da ake kiran shi zul hulaifa zul hulaifa shine miƙatin mutanen Madina inda alhazzai da masu umra suke daukan harami wanda ya shahara da sunan abiyaru ali abiyaru ali labazin abiyar jam'i ne na bi'r ma'ana rijiyoyin aliyu dan abi talib haka suke kiran wurin in ma ka kiraye shi zul hulaifa ko kuma ka kiyaye shi ka kiraye shi da sunan abiyaru ali shine yace wa idza raja'a idan ya dawo sallabi zul hulaifa manzon Allah sai ya yada zango anan zul hulaifa yayi sallah ita ce an gane ko bi badinul wadi anan wato badinul wadi wabata sannan manzon Allah sai ya kwana anan zul hulaifa bai ya isa birnin Madina hatta yusbi hasiya wa igri tsakanin zul hulaifa da Madina tada tafiyar mil 12 ce idan ya dawo sai ya da zango a nan sai ya kwana domin ɗan gida su samu labarin zawar shi kamar yadda zamu iske a babi na gaba menene hikima baya zawa kai tsaye ya shiga gari in yazo sai ya da zango in ya kwana a nan sannan in aka wayi gari da hantsi manzon Allah yake shiga birnin Madina kenan wannan yana nuna mana mutumin da ya dawo daga gulaguro ana buƙatar kenan ya zo da safe haka ake buƙata amma duk da cewa a irin yanayin mu duk da cewa yanayin ya bada iyawa ne dai ba za mu yi ba an gane ku tunda yan mota ta zo sai ka yada zango ko da a wani gidan baki ne in yaso yan gida su samu labarin ka sannan in an wayi gari ka zo amma duk da cewa hikimar za mu iske menene hikima da cewa mutum ya zo da safi a babi na gaba babu dukuli bil ashi قال حدثنا موسى بن اسماعيل هو المنقري قال حدثنا حمام قال حدثنا حمام هو ابن يحيى ابن دينار الاوزي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرك احدا كان لا يدخل الا غدوه او عشيه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gulaguro ana da buƙatar in zai dawo yakan iya dawowa da yamma in ma ya dawo da safe ko ya dawo da yamma mallan ya biyo baya da wannan babi dan kada ka zaci cewa da safe ne kadai ake buƙatar mai gulaguro ya dawo gida ko da yamma kakan iya dawowa shine anan mallan ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance la ya duruku ahla baya zo ma iyalinsa a cikin dare domin lafazin ya duruk an ciro shi ne daga wato wannan shine wato ad-duruk idan aka ce ad-duruk shine zawwa cikin dare don haka duk abin da yake zawwa cikin dare ake kiran shi da tariq don haka tauraron surayya ubangiji ta'ala ya ambace shi da cewa dariq saboda daddare yake zawwa ya bayyana amma in an wayi gari babu shi shine ubangiji ta'ala yake cewa was sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq sai yace annajmu saqib to shine yace la yadruku ahla wato baya zo ma iyalinsa cikin dare sai yace kana la yadkhulu illa gudwatan aw ashiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya zo ma iyalinsa in ma da safi ko kuma da yamma lafazin gudowa kamar yadda bayani ya gabata bayan ketowa alfijir har zuwa daukakar rana hantsi kenan shi kuma lafazin ashiya daga gushewar rana har zuwa fadawar ta shine ake kira da al-ashiya da zarar rana ta gushe to al-ashiya don haka kenan wannan yana nuna halaccin mutum in ma ya dawo da safe ko kuma ya dawo da yamma wanda Anas dan Malik dan cikin gida ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin khadimin sa ne sai da ya kwashi shekara 10 yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa hidima shine anan ya rawaito mana hali da dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da dawowar shi daga gulaguro. In zai dawo baya shigo ma iyalinsa a cikin dare, in ma ya dawo da safi ko ya dawo da yamma. Mun wuce da hadisin da in ya dawo yana yada zango kenan a nan Zulhulaifa ya kwana alai, in an wayi gari da hantsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga birnin Madina, anan kuma sai ya ce aw ashiya ko kuma da yamma. Kenan gaba dai wannan ba bambanci, an so ka dawo ma iyalinka in ma da safi ko da yamma, amma baya dacewa ka zo musu a cikin dare. Don haka yi babi na musamman. Babun la yadruku ahlahu idza balaga al-Madina. Qala haddathana Muslim ibn Ibrahim قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي قال حدثنا عن محارب وابن دسار عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك أهله ليلا. وتوانا بابيني ونكي بياني كمدى أبن دي زودك مزام الله صلى الله عليه وسلم matafiyi kada ya zo ma iyalinsa a cikin dare lokacin da ya iso gari. Al-Madina anan kar ka dau al-alif wal-lam lil ahad, kace birnin Madina kar ka je Madina a cikin dare, amma duk wani gari ya halatta ka je a cikin dare. A'a, idan zaka dawo ma garin ku kenan kar ka zo a cikin dare. An gane ko? Kar ka je ma iyalinka a cikin dare. Hikima anan hadisi ma shine sai ya shigo da hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari dake cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yadruka ahlahu layla. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wato musulmi matafiyi ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Don haka lafazin laylan anan ta'kidi ne, domin lafazin duruk wannan wato ana amfani da shi a yaren larabci ga mutumin da yazo a lokacin yini, amma asali dai wanda yazo a cikin dare shine ake amfani da wannan kalima. To dan haka anan hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Iya abinda hanin yake karantar da mu shine haramci. Haramun ne matafiyi yazo ma iyalinsa a cikin dare. Hikima kamar yanda hadisin Jabir wanda ke cikin Sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani dangane da wannan hali. Amma fa mu gane cewa hanin mutumin da yake da iyali ba wanda bashi da iyali. Shi wanda bashi da iyali a kowane lokaci yana iya zawwa. An gane ko? A kowane lokaci yana iya zawwa. Amma wanda yake da iyali shine anan aka hane shi cewa kar ya zo ma iyalinsa a cikin dare. Don haka a wancan hadisi wanda yake cikin Sahihu Muslim manzo Allah yake cewa li tamtashi dashaisa, domin matar da ta yadda kanta ta dina ado domin mijinta baya nan, ta gyara jikinta. An gane ku? Kenan ta tsehe kanta ta yi kitso ta gyara jikinta, saboda kasancewar ita zuciya tana da wata dabi'a. So da yawa idan ka ga abin da ka kyamace shi, to wannan kyama kafin ta bar zuciyarka za ta jima. Don haka ake buƙatar ya zamanto mace ta ringa bibiyar wato jikinta game da tsafta da ado. Haka shi ma miji ana da buƙatar haka, kamar yanda ita matar ake da buƙata. Saboda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa lakunna mislul ladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali alayhinna daraja. To dan haka shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce li tamtashi dashaisa, dan wanda ta yada kanta ta banzatar da kanta bata ado a sanadiyar fakuwar mijinta ta gyara kanta. To a irin wannan lokaci na ci gaba, lokaci wanda yake na waya, wannan illa tana iya gushewa. Dan in ka ba iyalinka labarin kai waya cewa gani lokaci kaza ina zawwa, kenan za su iya kimtsawa ko cikin dare ko yau dai ina shigowa da izinin Allah. Kenan duk wannan abin da ake tsoron cewa kada ya faru za a iya kauce masa tunda suna da labarin zawwarka. Amma a wancan lokaci fa babu wata waya, babu wani hanya wata samun labari. Amma hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ya da zango a nan Zulhulaifa ya kwana, sai an wayi gari sannan ya shiga. Kara kafin a wayi gari a samu waɗanda suka kai ma iyalin shi labarin cewa gashi nan ya gabato. Gashi nan ya gabato. To dan haka kenan a nan duk mutumin da yake da iyali, idan iyalin shi ba su da labarin zuwan shi, to haramun ne ya zo musu cikin dare ya mamaye su. Idan ku suna da labarin shi kenan wannan ba laifi kenan, illar wato tabushi. wannan na ƙara nuna mana musulunci addini ne wanda yake da tsari, wanda yake ya kai matuƙa, wanda musulmi rayuwar shi kwata-kwata karantarwa ce wanda take ta musamman. Ba kowane addini ba za ka samu irin wannan karantarwa illa addinin musulunci, wanda kuma addini ne wanda duk wani mai haƙƙi yana ƙoƙarin bashi haƙƙin shi. Kuma a nan za mu iya gane cewa ita rayuwa ta ma'aurata abu ce wadda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake son ɗure, wata yake ƙauna a kullum ya zama tuta da wama, saboda kada wata matsala ta biyo baya wadda za ta iya kawo rabuwar aure. Don haka aka hana mutum ya mamaye iyalinsa a cikin dare. Akwai waɗanda suka saba wa Manzon Sallallahu Alaihi Wasallama suka mamaye iyalinsu a cikin dare, kuma abin ashaya a uku, wanda a sanadiyar rabuwa tsakaninsu. To don haka matukar za ka kauce ma karantarwa ta Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallama, to za ka haɗu da matsaloli, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدينه. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر هو محمد بن جعفر قال اخبرني حميد هو ابن عبد الرحمن الطويل انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري زاد الحارث بن أمير أن أمير حركها من حبها. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن حميد هو ابن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه أنه قال جدرات تابع أبو الحارث بن أمير. وتوانا ما بيني وانك بياني كمدا متمنى يقرقوتا تابوسا لوكا چندي إسوغرنس لوكا چند كهنغو جدا كان زوا sai ka ƙara gudu, in ma a babur ko a mota ko kuma akan taguwa ko kuma akan doke ko akan menene. Za mu ga menene hikima. Shine yace man asra anaqatahu, dun wannan babi ne wanda ke bayanin mutumin da ya gaggauta taguwarsa dan bai ta kai ta ba ga taguwa. Shine abun hawan su a wancan lokaci. Mu ko abun hawan mu a yau motoci da babura sun tsaya matsayin su. Idza balaga almadina, sai dai kar ayi gudu kuma wanda ya wuce ka'ida. Shine yace idza balaga almadina, idan ya iso gida. Shine a nan sai ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qadima min safar, idan ya dawo daga bulaguro fa absara darajatil madina, wato ya hango titunan Madina. Awda'a naqata, manzon Allah sai ya gaggauta taguwar shi. Lafazin awda'a bi ma'ana asra, an ciro shi ne daga al-idha. Kalima ta al-idha asalinta a Larabci ana amfani da ita game da saurin tafiya ta rakumi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdahu khilalakum yabghunakum al-fitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bil-zalimin. Ubangiji Ta'ala ya ce waɗannan fa jama'a ta munafikai law kharaju fikum, da sun fita yaki tare da hukumu minai. Ubangiji Ta'ala ya ce ma zadukum illa khabala, ba abinda za su ƙara muku illa barna wato a tsakankaninku. An gane ku, wala awdahu khilalakum, kuma da sun yi gaggawa tsakankaninku yabghunakum alfitna, suna nema muku fitina, raba kan jama'a ta musulmi. Wa fikum samma'una lakum, Allah ya ce a cikinku akwai ɗan rahotans wanda suke ɗaukan labaru suke kai musu, su kuma su kai mamakiyan Allah. Sai ya ce wallahu alimun bil zalimin. Ash-shahid wala awdahu khilalakum, aida sun yi gaggawa tsakankaninku. Shine a nan ya ce awda'a naqata, manzon Allah sai ya gaggauta wato taguwarsa. Wa in kanat dabbatan, in wata dabba ce, an gane ko kamar doki ko wani wannan, haraka hasi manzon Allah ya motsa ta, an gane ko kamar misali doki ko jaki, shine ake sanya kafa sai a buge shi kenan sai ya zabura da gudu. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake in ya dawo daga bulaguro lokacin da ya hango titunan Madina, idan ya hango gari, to haka yake da mazan manzon Allah yake isowa. Abu Abdullah shine al-Imam al-Bukhari sai yace zada al-Harith ibn Umayr an Humayr. Al-Harith ibn Umayr a riwayarsa ya dada cewa harrakaha min hubbiha. Manzon Allah sai ya motsa wannan dabba saboda tsananin kauna da bigi da yake ma birnin Madina. Don haka wannan hadisi na nuna mana ana da bukatar mutum ya zamanto yana son garinsu yana bigin garinsu. Amma wancan hadisi da ake cewa hubbul wadani min al-iman mai dashi gefe kirkira shi aka yi ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace. Kuma masu kafa hujja da shi ba abin da suke nihi illa nuna kabilanci cewa ni dan gari ne ba bako bane. Musulmi duk inda yaje inda gari ne na jama'a ta musulmi garin su yaje gida yaje musulmi bayya da gari duk inda yaje inda ya samu ƴan uwan shi musulmi gida yaje. Amma mahaifarka ana buƙatar ya zamanto kana da su da kauna wato izuwa gare ta. Sannan kuma wannan yana nuna mana fadla wato ta birnin Madina yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kaunar birnin Madina daga ya zaran ya hango titunan manzon Allah saboda kaunar da yake mata sai su kunya dabbar shi domin ya iso da maza. Babu qaulillahi ta'ala wa atul buyuta min abwabiha. قال حدثنا ابو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي انه قال سمعت البراء وابن عازب رضي الله عنه يقول نزلت هذه الايه فينا كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه أُيِّر بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وتوانم بابي ني وندكي بياني كما فدر الله سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها كزوم جداجي وتتقوفوا في كركزو تباين جدا. Shine anan mallan ya shigo da hadisin Al-Bara ibn Azib. Allah ya kara masa yadda yake cewa nazalat hadhihi ayatu fina. Yace mu mutanen Madina wannan aya ta sauka a sababin mu. Allah ya kusa yace kanatil ansar. Yace su mutanen Madina wato sun kasance idza hajju lokacin da suka dau harami wanda yake na haji. Faja'u idan suka zo gida lam yadkhulu min qibali abwabi duk gidan da suka je lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim ba sa shiga wato ta kofar gida inda suka riga suka dau harami su mutanen Madina. Duk da cewa zahirin hadisin yana nuna lamarin yake banta da mutanen Madina amma bai ke banta da su ba, duk sauran larabawa a wannan lokaci haka suke illa Qurayshawa kawai. Idan mutun ya dau harami to baya zauwa gida ta kofa, inda zai shiga gida sai dai ya hauro ta bayan gida. An gane ko? Shine sai yake cewa walakin min zuhuriha, sai dai ta bayan gida suke zauwa, mutum sai dai ya hayo katanga ya shigo. Faja'a rajulun min al-ansar, sai wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ya zo fa da kada min kibali babe ya shigo gida ta kofa. Faka annahu uyira bi zalika, jama'a sai suka haro masa ana ai wannan mutumin banza ne, wannan lalatacce ne. Wannan sahabi ko wanda ya shigo ta kofa shine ake kiran shi Qutba ibn Amir al-Khazraji as-Sulami al-Ansari, wanda shi wannan Qutba kamar yanda yake cikin hadisi na Jabir ibn Abdullah al-Ansari wanda al-Hakim ya fitar da wannan hadisi, yake cewa Qurayshawa abinda ake kiransu shi sune al-humus. Idan aka ce al-humus, masu tsananin ruko da addini kenan. Dan haka in aka ce hamasa, mutumin da yake da tsananin ruko da addini. Su sun kasance in sun dau harami su Qurayshawa in za su shiga gida to ta kofa suke shiga ba bambanci lokacin da suke dauke da harami da lokacin da ba sa dauka. Amma su mutanen Madina da sauran larabawa ba sa shiga gida ta kofa. Menene sababi? Kamar yanda yake cikin wani hadisi, su ba sa so idan sun dau harami da hajji wani abu ya zaman to shamaki tsakaninsu da samaniya saboda galibin gidajensu yana da zauri in zaka shiga gida ko ta zauri dole sai kenan wani abu ya sha makance tsakaninka da samaniya an gane ko ba sa shiga gida ta kofa sai dai su zo ta bayan gida saboda kada wannan rifi na zauri ya zaman to ya musu shamaki tsakaninsu da samaniya to dan haka su mutanen Madina da sauran Larabawa ba sa bi ta kofa sai dai su zo ta bayan gida su hayo katanga sai wata rana aka yi katari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga wata garka da manzon Allah ya shiga fa kharaja min babihi sai ya fito ta kofa an gane ku da ya shiga wannan kewayen katanga wannan manzon Allah sai ya fito ta kofa fa kharaja ma'ahu shi ma sai ya fito ta kofar an gane ku kenan nan abinda muke so mu sani duk wani abu ko mun kankanta shi inde zai sha makance tsakaninsu da samaniya to ba sa so inde gida ne za su shiga sai dai su zo ta bayan shi manzon Allah ya fito ta kofa wannan sahabi Qutba ibn Amir shi ma sai ya biyo bayan sai ya fito ta kofa sai suka ringa cewa ya Rasulullah inna Qutbata rajulun fajir ai Qutba mutum ne malalaci mutumin banza ne fa innahu kharaja ma'aka min al-bab domin ya fito tare da kai ta kofa kamar yanda ka fito kai mun san ga Quraishi ne ka fito to amma shi fa suka ringa ayyara shi suna aibanta shi fa qala sai manzon Allah ya kirayi Qutba sai ya ce ma hamalaka ala zalik me ya kai ka ka fito ta kofa anan zamu fa'idanci idan mutun yayi laifi yayi abu ba abinda kake ganin laifi ne ba ka gaugawar tuhumar shi da haro masa da yi masa fada ka bincike shi ka tambaye shi wani me yasa kai abu kaza idan yana da uzuri a bashi uzuri in kuma akan ganganci ne ai masa abin da ya dace don haka sai ya ce masa ma hamalaka ala zalik me ya kai ka ka fito ta kofa alhali kana dauke da harami qala sai ya ce ra'aituka fa'altahu fa fa'altu kama fa'alta yace kai naga kai ni kuma nayi kamar yanda kai manzo Allah sai ya ce masa inni ahmasi ina da bambanci da kai ni ba Quraishi ne mu masu tsananin rubo da addini ne qala sai shi Qutba yace ma manzo Allah fa inna dini dinuk yo ai addini na da naka dini an gane ko menene bambanci kai musulmi ne kai ka zo mana da wannan musulunci kuma ni ma musulmi ne take yanki Allah sai ya turo da wannan sako walaysa albirra walaysa albirra walaysa albirru bi an ta'tul buyut min zuhuriha ubangiji ta'ala yace ba wani aiki na alkhairi bane ba wani abun azo a gani bane wanda zaka ce ka nemi kusaci da shi ga ubangijinka bi an ta'tul buyut min zuhuriha da zaka zo ma gida ta bayan shi wannan ba ibada bace ba wanda zata kusantar da kai da ubangiji an gane ku walakin albirra yace sanadi aiki na alkhairi me kusantar da bawa da ubangijin sama nittaka shine wanda ya tsara dokokin ubangijin sa dan haka ita ibada ba ra'ayi bace ba kai abin da kaga dama kamar yanda wani sahabi ya je cikin rana yayi tsaye manzo Allah ya hango shi a cikin rana a tsaye cak rana kuma ga ta da gumi manzo Allah ya tambaya wancan ba Allah me ya same shi aka ce ya rasulullahi wani kenan alwashi ya cimma kansa zai wuni a tsaye ba tare da ya zauna ba kuma zai wuni a rana kuma zai wuni yana azumi manzo Allah ya ce ku je ku ce masa ni na ci ya shiga inuwa kuma ya zauna azumin shi kuma ya ci gaba da cikawa ka wuni a rana a tsaye wannan ba ibada bace ba amma azumi ibada ne wannan alwashi da ya ci alwashi ne wanda yake na banza dan haka ita ibada ba ra'ayi bane ba son zuciya bane iya abinda aka ce kai kai shine ake bukata don haka anan Allah ya ce walaysa albirru bi an ta'tul buyut min zuhuriha ba wani aiki bane na alkhairi da za ku zo ma gidaje ta bayan su ku ce in kun dau harami wai ba za ku biyo ta kofa ba kada ta sha makance tsakaninku da samaniya ubangiji ta'ala ya ce walakin albirra sanadi aiki na alkhairi manittaka shine mutumin da ya tsara dokokin ubangijin sa sai ya ce wa'atul buyut min abwabiha ubangiji ta'ala ya ce ku je ma gidaje ta kohohinsu kar wanda ya sake zo ma gida ta baya sai dai inda uzuri in dan makulli ya bace in yaso ba laifi kana iya haihuwa ta katanga ka shigo ka bude babu safaru qita'atun min al'azab babun as-safaru qita'atun min al'azab قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن سمي هو مولى عبد الرحمن عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصبر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله wato wannan babi ne na musamman abin da ya kunsa na bayani shine cewa bulaguro yanki ne na azaba ma'ana wani yanki ne wato na azaba wace irin azabar shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana shine Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace as-safaru qita'atun min al-azab shi bulaguro wani yanki ne wanda yake na azaba yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawma domin bulaguro na hana dayan ku wato cin abincinsa kamar yanda ya dace da yawa mai bulaguro idan ya tafi bulaguro wahalhalu na tafiya ba sa iya barin shi ya ci abinci a cikin nutsuwa kamar yanda yake ci a gida kuma so da yawa idan kana cikin halin bulaguro abincin da zaka samu a ci ne ba dadi ba irin abincin da ka saba ci bane ba so da yawa akan samu haka an gane amma ba ana nihin cewa kwata-kwata bulaguro yana hana mutum cin abinci kaga wannan shi ma wata azaba ce gaya abin da ka saba ci ka ji dadin rayuwa to kai bulaguro ka rasa sai dai ka samu abincin da dai kawai haka dan dai kar a kwana da yunwa sai ce wa sharabu sannan kuma yana hana shi shan abin da ya saba sha wanawahu kuma yana hana mutumin da yayi bulaguro cikakken bacci so da yawa matafiyi baya samun bacci wanda yake cikakke saboda gajiya da wahala wurin kwancin da zaka samu takan iya yiwa wurin kwanci ne wanda yake kai bai dace da kai ba don haka sai yace fa iza qabana hamatahu in har dayan ku ya biya bukatar shi kai bulaguro ka biya bukatunka maza Allah yace fa yu ajil ila ahlihi yayi gaugawar dawowa ga iyalansa hikimar da ta sa malam ya biyo baya da wannan hadisi a cikin wannan littafi wanda ke bayanin hajji da umra yana nuna mana cewa ishara ce ke zuwa hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza qaba ahadukum hajjahu falyu'ajjil ila ahli idan ɗayan ku ya gama hajji manzo Allah yace ya gaugawa ya koma ga iyalansa har ma a wata riwaya manzo Allah yana cewa domin gaugawar komowa ga iyali shi yafi girmama ladan bawa saboda ka riga ka gama iyalinka suna da bukatunka kuma kasancewar in ka dawo akwai nutsuwa game da kai kanka sannan kuma akwai nutsuwa ga iyalinka saboda gaugawar dawowa anan an so ga duk mutumin da yake jin tsoron iyalinsa za su tuzarta yaranka babu wani wanda yake mai kula da su ko bangaren abin da ya shafi abinci da wasu abubuwa iyalinka za su iya fadawa cikin mawuyacin hali to an so duk bulagurin da za ka yi ka dawo da maza kar ka jima haka nan in ka je gari in dai ka biya bukatarka to abin da ake bukata ka yi gaugawa ka dawo ga iyalinka saboda game da dawowa ga iyalinka ka zauna a cikinsu akwai wato hutu wanda zai taimaka maka akan maslaha ta rayuwa da kuma maslaha wadda take ta addini sannan kuma lokacin da ka dawo gida kaga a wannan lokaci akwai maslaha ta samun nutsuwa tare da yin sallah a cikin jama'a da zuwa makaranta domin daukan karatu da samun kokari da kuzari akan ibada to dan haka dai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana cewa bulaguro yanki ne na azama in har mutum yayi bulaguro ya biya bukatarsa manzo Allah yace to yayi gaugawar ya dawo ga iyalinsa Imamul Haramain wanda ake kiran shi Al-Juwayni lokacin da ya zauna majalisin mahaifinsa an gane ku domin karantar da jama'a sai aka tambaye shi aka ce masa lima kana safaru qita'atan min al-azab dan me manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bulaguro yanki ne na azaba menene hikima kai tsaye sai yace li anna fihi firaqal ahbab domin a cikin bulaguro akwai rabuwa da masoya shi ko masoyi a kullun yana begen masoyin shi yaya za a yi ya hadu da shi wanda shi ma wata cuta ce wadda take ta daban rashin ganin masoyi to dan haka anan kenan in mutun yayi gulaguru kai tsaye in dai bukatun shi sun biya to ya gaugawa ya dawo musamman ita haji in kai gaugawar dawowa to ladanka yafi girmama a wajen Ubangiji subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya bambanta duk da cewa a wannan hadisi akwai wani ƙari da aka samu wata ziyada amma ziyada ce munkara wanda wasu suka ƙara cewa wal yattakiz li ahlihi hadiya wa illam yajid illa hajara wai mutum zai dawo ya riki wata tsaraba ya kawo ma iyalansa in ma bai samu wata tsaraba ko da dutsen ashana ne ya kawo musu wanda za a kyasta wuta an gane ko wannan bai inganta ba ziyada ce wanda take munkara illa kasancewar ana buƙatar mutum in yayi tafiya ya kawo zigirge domin zigirge yana ɗaya daga cikin abin da ke faranta ran jama'a musamman kankanin yara babu musafir idza jadda bihi sayru yu'ajjilu ila ahadi قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه انه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكه فبلغه ان صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاثرى السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما واتوانا ما بيني وانكي بيان شوى متفي إن هرتفي أتاثا ننتدش تو أنا بكاتر يقوغا ويداوغا إيادنسا an gane ko kai gaugawa ka tsananta tafiya domin ka dawo ga iyalinka kamar misali tafiyar da zaka iya yi a kwana uku to in ka iya yin ta a cikin yini ɗaya da rabi ba tare da takura ma kai to ana buƙatar kai gaugawar yanda zaka je ma iyalinka an gane ko to shine anan malam ya shigo da hadisin wato Zaid ibn Aslam daga mahaifinsa ke cewa na kasance tare da Abdullahi dan Umar a hanyar Makka labari ya cin masa cewa matar shi Safiya bintu Abi Ubay rashin lafiya ta tsananta da ita fa asra as-saira wato Ibn Umar sai ya tsananta tafiya maimakon da ana tafiya in an yi tafiya sai a zauna a huta idan an huta a tashi ayi gaba sai ya zamanto ya tsawaita tafiya babu kakkautawa ya tsananta tafiya babu kakkautawa shine yace fa asra as-saira sai ya gaggauta tafiya hatta kana ba'da ghurubi ash-shafaqi wato sai da jan fadawar rana ya fake shine ake kiran shi da ash-shafaq an gane ko wanda a Hausa ake kiran shi hantsin gobro kenan shine wanda Allah ya yi rantsuwa da shi wannan a can cikin surar wannan cikin fala'u usimu bish-shafaq wal-layli wama wasaq wal-qamari idza tasaq shine yace hatta kana ba'da ghurubi ash-shafaqi wato har sai da aka kai bayan fakewar jan fadawar rana nazala ibnu umar sai ya sauka fa sallal magriba wal atama ya sallaci magriba da isha'i jami'in su kenan rana ta fada kai tsaye sai ya ki tsayawa ayi magriba sai da wannan jan fadawar rana ya fake duhun dare na farko ya shigo sannan ya sauka aka yi magriba kai tsaye sannan aka yi isha sannan kuma aka tashi aka kama hanya aka yi ta yi wannan kenan dalili akan jam'u wannan jam'u ta akhir wanda mutum yakan iya hada salloli biyu masu tarayyar lokaci az-zuhr da al-asr ko magriba da isha in ma kai jam'u ta qadim ko kai jam'u ta akhir sun an gane ko al-atama suna ne daga cikin sunayen sallah ta isha an ambace ta ne da sunan lokacin ta shine duhun dare jama'a bainahuma sai ya hada tsakanin su yayi su a lokaci daya kuma kada sannan sai ya ce inni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza jadda bihi sayru idan tafiya ta tsananta da shi akhara al-maghriba manzon Allah sai ya jinkirta magriba an gane ku baya yin ta a farkon lokacin ta wa jama'a bainahuma sai in lokacin isha yayi sannan sai ya hada tsakankanin su kenan wannan yana nuna in kana kan hanyar dawowa ka gama bukatunka zaka dawo ga iyalinka ba a buƙatar kai sando ka bata lokaci akan hanya buƙata ake kai gaugawar dawowa dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك